بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبر أشرين دبير قوات الرجل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيدة دليه دو دقوم شابكوي وان دي 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 دا شا ديو قوات النظمبر 1998 شا أكو قوات النظمبر 1998 إذن جماعة بسمان تابا منا كراتوان اللتافي صفة الصلاة تا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله عند مكزو عند مالي يكي بياني أكن جلسة الاستراحة kamar yadda na fara bayani jiya cewa wannan kalima haka ake karanta ta in ta zo a hali irin wannan na idafa da makamantan shi ba a cewa jalisatul istiraha sai a ce jalisatul istiraha wato zaman hutu farkon ta sai a yi mishi kasara kenan to inna ma lai karantar da mu cewa sunna yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan sannan bayan annabi ya dago daga sujuda ta biyu sai kuma ya daidaito a zaune ya zauna kan kafar shi ta hagu ya tsaya ya natsu hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi har sai kowace ainihin wato gaba kowane kashi ya koma wurin da yake ya natsu sannan sai yunkuri ya tashi zuwa raka'a ta biyu haka kuma zuwa raka'a ta hudu daga raka'a ta uku to wannan wuri mun karanta shi muka ji cewa Bukhari da Abu Dawud su ne suka fitar da wannan hadisi kuma malam ya bayani da cewa wannan hadisi shine malaman fiqh suke kiran shi wato hadisin jilsatul istiraha wato suna kiran wannan zama da jilsatul istiraha yace cikin manyan malaman fiqh al-Imam Shafi'i da Ahmad sun bada fatawa da shi to bayan da ya kawo wannan baki daya sai yace amma dan ganin karin bayani ka koma ka karanta littafin shi Irwa'ul Ghalil to aje mun zo da wannan littafi Irwa'ul Ghalil mun kawo takaitaccen tarihin rubuta wannan littafi da shi al-Sheikh al-Muhaddith al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasir al-Din al-Albani yayi muka ce wannan littafi takhriji ne na wani littafi wanda yake na fiqhun hadisi cikin mujalladi 9 yake didda ainihin sihirsa shi to yace dama a duba mujalladin farko wato mujalladi na biyu a cikin shafi na 82 zuwa shafi na 83 to asalin abin da ya faru shine hadisi ne ya kawo a karkashin shafi na 81 wanda shine asalin littafin Manarus Sabil ya kawo a cikin lamba hadisi na 362 yace hadithu Abi Huraira kana yanhabu ala suduri qadamaihi hadithun Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tashi akan kirjin kafafuwan shi wato daga sujuda ta biyu sai annabi ya yunkuri kai sai ni ke tsaye ba tare da yayi jilsatul istiraha ba yace wannan malami ya kawo wannan hadisi a cikin shafi na 99 na wannan littafi Manarus Sabil sai al-Sheikh al-Albani yace da'ifun wannan hadisi mai rauni ne cewa annabi yana tashi daga sujuda ta biyu kai tsaye akan kafafuwan shi ba tare da sujuda ba tare da yin jilsatul istiraha ba yace hadisi ne mai rauni akhrajahu at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 2 shafi na 80 an Khalid ibn Ilyas daga Khalid ibn Ilyas an Salih maulatta amma daga Salih maulatta amma an Abi Huraira marfu'an bihi Abu Huraira yace wai haka annabi yake wa qala shi Tirmidhi da kanshi sai yace Khalid ibn Ilyas da'ifun inda ahli alhadith Khalid ibn Ilyas dinnan to malami ne mai rauni a wurin malaman hadisi wa Salih maulatta amma وهو صالح ابن ابي صالح شي كما صالح دان ابي صالح دين وند الياس يروي تو wannan hadisi auren shi sai ainihin wato shi al-Sheikh al-Albani yake cewa qultu wa huwa da'ifun shi ma ainihin wato malamin wancan mai raunin shi ma mai rauni ne haka shi ma al-Hafiz Zaina'i ya fada na ga muku tarihin littafin Zaina'i shine nasbur raya shi ma takhrijin hadisi ne kamar wannan yace illar da ta sa aka raura na Khalid dan Ilyasa ita ce ikhtilat rubani aka samu cikin kwakwalwar shi to wannan illan ma akwai ta ga malamin shi shine Salihu din dukkanin su mutane ne masu rauni ikhtilatihi saboda ainihin cudani wanda ya shiga cikin kwakwalwar shi ikhtilat shine malamin hadisi ya zanga na karantar da ku hadisi sai karshen rayuwar shi sai ya samu wata fitina a rayuwar shi ko wani dana shi da yake matukar so sai ya mutu ko littafan shi su kone ko wata mas'ala da wadda za ta ruda kwakwalwar shi sai ya zama yana bada hadisan da dama an san su a wurin shi amma kuma a sabanin yadda yake karantawa sai malamai su ce to duk wanda ya karatu a wurin malamin kafin wannan musibar ta same shi in ya kawo hadisi a karba tsofaffin daliban shi duk ko wanda ya karatu a wurin shi daga bayan da wannan musiba ta same shi to ba za a karba hadisin shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai yake cewa illa fi ma rawahu al-qudama'u anhu kabn abi zaib wannan malami ba a karban hadisin shi sai dai hadisin da tsofaffin daliban shi suka rawaito kamar ibnu abi zaib shine ne misali akan haka wa ma ba'athi hadha al-hadith al-shaykh al-albani yace tare da cewa wannan hadisi da aka ce annabi baya yin jilsatul istiraha tare da cewa hadisi ne mai rauni faqad khalafahu hadithan sahihani akwai hadisai guda biyu ingantattu sun saba wannan mai rauni hadisin da yake annabi baya jilsatul istiraha hadisi ne mai rauni sai kuma aka samu sahihan hadisai guda biyu sun saba mishi sun ce annabi yana yi al-awwal hadisin farko shine hadithu abi humayd as-sa'idi hadisin da abu humayd as-sa'idi ya ruwaito al-mutaqaddim wanda ya gabata a cikin lamba hadisi na 305 za mu kawo cikakkiyar riwaya wannan hadisi insha Allah wa fihi ba'da an zakara sajdata as-samiya min ar-rak'atil ula abu humayd da ya ambaci cewa annabi in yayi sujuda ta biyu a rak'a ta farko yace summa qala Allahu akbar sai kuma annabi yace Allahu akbar ya dago daga wannan sujuda ta biyu kenan summa sana rijlahu sai ya ainihin lankwashe kafar shi ta hagu waqa'ada sai ya zauna akanta wa tadala ya natsu hatta yarji a kullu azmin fi mawdi'ihi har sai kowane kashi ya koma wurin shi summa nahada sa'annan sai yunkuri ya tashi to wannan hadisin yanzu ya tabbatar da jilsatul istiraha ko bai tabbatar ba ya tabbatar to ga wani da'ifi can yana saba mishi gashi shi kuma wannan sahihi ne abu na farko da ake son ka fahimta kenan abu na biyu kafin mu tafi da nisa na daga cikin tambayoyin da mutane suke cewa Ibn Rushd a cikin littafin shi Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid da yake karkashin magana akan jilsatul istiraha sai yace malaman fiqh sun kasu biyu wasu sun ce ayi ta mustahabbi ne yace kamar Shafi'i saboda ya dogara da hadisin Malik dan Huwairis zamu zo mu ji hadisin sai kuma yace wasu sun ce kada ayi kamar Malik yace saboda Malik ya dogara da hadisin Abi Humayd as-Sa'idi to hadisin Abi Humayd as-Sa'idi shine wannan to wace riwaya ce shine bidayatul mujtahid ya kawo sai ya kawo riwayar da bata inganta ba cewa Abu Sa'id Abu Humayd yace wai annabi daga sujuda sai ya miƙe walan ya tawarrak bai zauna ba wannan riwaya in an danganta ta ga Abi Humayd kamar yadda shine al-bidaya yayi to wannan hadisi ne munkari bai inganta ba sahihiyar riwaya daga Abi Humayd as-Sa'idi ita ce wannan zaka zo ka ji ta cikakken riwaya ta akwai jilsatul istiraha a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na farko kenan as-sani hadisi na biyu an Malik bin al-Huwairis daga Malik dan Huwairis annahu kana yaqulu Malik dan Huwairis ya kasance yana cewa ala uhaddithukum an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shin bana ba ku labarin sallan manzon Allah ba fa salla fi ghairi waqti salati sai ya miƙe yayin sallah ba lokacin sallah bane fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati as-samiya fi awwal raka'a idan Malik dan Huwairis ya dago kanshi daga sujuda ta biyu a raka'a farko istawa qa'idan sai ya koma ya zauna dafa'an thumma qama sa'annan sai ya miƙe fa tamada 'ala al-ardi in zai miƙe kuma ya sa hannun shi ya dogara akan ƙasa to waɗannan hadisai guda biyu zamu zo zamu faɗi malaman da ainihin suka fitar da su don gashi malama ya faɗa amma saboda muna son mu kawo su da cikakkun lafuzzan su to zamu lissafa dukkanin malaman da ainihin suka ruwaito su insha Allahu ta'ala jama'a mun gane wannan to waɗannan hadisai kaga sun tabbatar da jilsatul istiraha sahihai ne kuma waɗannan wannan hadisi na biyu na Malik yana cikin Bukhari da Abu Dawud da sauran littafai wancan kuma yana cikin ainihin musnad na Imam Ahmad da kuma ainihin as-sunan duk baki daya sunan Ibn Majah sunan Nasa'i sunan Abi Dawud da sauransu to hadisai sahihai sun tabbatar da jilsatul istiraha hadisi dha'ifi kuma ya kore jilsatul istiraha to yanzu wanne za a dauka in dai ana magana ne magana ta ilimi da hankali ga abin da ya tabbata annabi yayi sai a dauka sai a bar wanda bai tabbata ba Allah ya shiryar da mu to da malam ya gama takhriji da bayanin malaman da suka fitar da wannan hadisi sai yace fa'idatun ga fa'ida hadhihi al-jalsa al-warida fi hadhain al-hadithain as-sahihain tu'rafu 'inda al-fuqaha'i bi jalsati al-istiraha malam yace wannan zama wanda yazo a cikin waɗannan hadisai guda biyu sahihai to sune aka san su a wurin malaman fiqh da cewa jilsatul istiraha wa qad qala bi mashru'iyyatiha al-imam ash-shafi'i al-imam ash-shafi'i yace shari'ar musulunci ta tabbatar da ita wa an ahmada nahawhu al-imam ahmad ma arwaito irin wannan magana daga wurin shi kama fi tahqiq ibn al-jawzi kama yadda yazo a cikin littafin at-tahqiq na ibn al-jawzi takarda ta 111 fuska ta biyu kama yadda na faɗa a jiya cewa wannan littafi dama albani ya yi hujja da shi a jiya to wannan littafi albani ya yi hujja da shi lokacin ba a buga shi ba amma yanzu an buga shi mujalladi biyu ne wa amma hannu hadhihi sunna ala annaha kanat minhu sallallahu alaihi wa sallama lil haja daukar wannan sunna ta jilsatul israha cewa wai annabi yana yin ta ne saboda wata bukata ko saboda tsufa ko saboda gajiya ko saboda wata manufa daban la lil ibada wai a ce ba dan ibada annabi yake ba wa annaha lidhalika la tushra'u wai to tunda dai annabi ba yayi ta dan ibada bane yayi dan tsufa ne ko dan gajiya to ba a shar'anta ta ba kama ya kuluhu al-hanafiya kama yadda mazhabin hanafiya suke cewa wa ghayruhum da wadansu malaman sai ce fa amrun batilun wannan magana magana ce ya fashiyan magana maganar banza ce bata da asali cewa wai sai da annabi ya tsufa ko saboda wata bukata ne yake ba dan ibada ba ba dan sunna bace to tunda ku haka ne ba za a yi ta ba yace wannan magana ce wanda take batacciya kama bayyantuhu sita aliqatul jiyar ala zadil ma'ad yace kamar yadda ne bayani daya bayan daya a cikin littafin at-ta'liqatul jiyar ala zadil ma'ad domin ka san ibn al-qayyim akan mas'alar jilsatul istiraha ya fada mummunan kuskure ibn al-qayyim a cikin zadil ma'ad yace ai bai tabbata cewa annabi yana yin ta ba sai dan tsufa ko dan wata bukata ya kawo dai zantuttuka masu rauni to mafi yawanci sai mutane suka dogara da wannan magana a sheikh sa'idu sabi gaje kwaso waɗannan maganganu ya zuba su a fiqhus sunna bai ce komai ba sai nuna ya goyi bayan su kenan don haka albani da yazo tamamul minna ta'liqin da yau fiqhus sunna sai da ya dauki wannan magana ɗaya bayan ɗaya yayi gyara akan ta ya nuna cewa dukkan ta gaba ɗaya kuskure ce wa ghairiha da ainihin wato abin da wani littafin daban wa yakfi fi ibtal zalika yace na daga cikin abin da za su wadatar wajen bata waccan magana ta cewa wai annabi ya yi sabul istiraha ne don wata bukata anna asharatan min ashaba mujtami'ina aqarru annaha min salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu sahabbai guda 10 sun hadu sun tabbatar da cewa wannan jilsatul israha na daga cikin siffar sallar annabi kama ta kaddama fi hadisi abi humaydin kama yadda bayani ya gabata a cikin hadisin abi humaydin zamu zo mu karanta cikakken lafazin shi falaw alimu da a ce sahabban nan guda 10 sun san annahu alaihi salamu inma fa'alaha lil haja cewa annabi yayi jilsatul israha saboda wata bukata ne lam yajiz lahum an yaj'aluha min sifati salatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai yiwu gare su su mai da ita cewa ta zama kuma daga cikin siffar sallar annabi ba inda a ce annabi yayi ta ne saboda tsufa ko gajiya ko rashin lafiya ko wata larura zai yiwu su zo kwatanta sallar annabi kuma su yi da irinta ma'ana ya nuna ba su da kangado kenan ba sa iya gane cewa ga abin da yake na shari'a ga abin da yake na larura don fahimci wannan da kyau ko don haka sai mala yake cewa wa hadha bayyinun walhamdulillahi ta'ala yace wannan magana qarara abace wanda yake ba iya fahimtar ta duk ga mai hankali tunda dai sahabbai guda 10 a gaban Abu Humaydin kamar yadda zaka zo ka ji zuwa yace musu yafi su iya sallar annabi suka ce to ai ya kwatanta daga ciki har da jilsatul istiraha baki dai suka ce haka manzo Allah yake sallah to ma'ana ya zama dukkan su sun tabbatar da jilsatul istiraha annabi haka yake yin ta amma kuma ba su iya bambanta cewa saboda larura bace ma'ana ya zama ba su da kan gaban ruwaito hadisai kenan to ma'ana kuna tuhumar nan gaban za a rinka karban hadisan ba kenan sai a ce to ai ba a sani ba ba su iya warewa ba ma'ana sahabbai ba su iya ware shari'ar da suke nakaltowa daga annabi ba suke iya gane cewa annabi da ya tsufa ya kafa wata sanda daidai da inda yake tsayawa in ya tashi sallah in ya gaji sai ya jingina kaga sai suka gane wannan jingina da yake jikin wannan sanda to ashe ba shi daga cikin siffar sallar shi saboda me saboda ya manyanta ne mun fahimci wannan to inda a ce jilsatul istiraha saboda manyanta ne ba za su iya warewa ba to wai kawai sai a ce a'a wai sai wasu ne za su zo daga bayan sahabbai wai sai su ce a'a saboda tsufa ne yake to su kuma sahabban da suke ruwaito daga mai shekara 25 sai mai shekara 30 kuma su sun je suna yi ma'ana su ba su iya gane abin da yake shari'a bane su koyi da shi da abin da yake larura bane kada su koyi da shi to wannan dai a takaice shi ne ainihin bayanin da malam ya ce a duba littafin shi na Irwaul Ghalil jama'a mun gane wannan ko to yanzu ya rage mana sai mu ji asalin matanin shi hadisin nan na ainihin wato Abi Humaydin Sa'idi wanda yake tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ainihin yana yin wannan zama na jilsatul istiraha wanda shi Albani ya ishara zuwa gare shi sai ka karkada kunnanka ka ji cikakken bayani da lafazi na ainihin hadisan wannan hadisi daga sunan ibnu majah ne zan rike in karanto amma ina son ka saurari waɗannan littattafai da zan karanto dukkanin su baki daya sun fitar da wannan ainihin hadisi dan ka san cewa in baka da wannan ibnu majah to ya zama cikin takwas din nan da za a jero dai akalla a samu daya tare da kai jama'a mun fahimta na farko shine ka duba al-muslim na al-imam ahmad a cikin mujalladi na 5 shafi na 424 lamba hadisi na 23,660 al-imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi na abi humaydin littafi na 2 shine sunan abi dauda a cikin mujalladin farko shafi na 278 lamba hadisi na 730 littafi na 3 shine sunan tirmizi a cikin mujalladi na 2 shafi na 105 zuwa 107 lamba hadisi na 304 littafi na 4 shine sunan darimi a cikin juz'in farko shafi na 313 zuwa 314 littafi na 5 shine littafin al-muntaka na al-imam ibn al-jarud a cikin lamba hadisi na 101 littafi na 6 shine sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi mujalladi na 2 shafi na 72 zuwa wato shafi na 72 a cikin lamba hadisi na 100 da ainihin wato 37 littafi na 7 shine ainihin wato as-sahih na ibn hibban a lamba hadisi na 8,158 sai littafi na 8 shine ainihin sahih na ibn khuzaima a cikin juz'in farko shafi na 337 lamba hadisi na 677 daidai waɗannan su ne littattafai guda 8 tare da sunan ibn majah a cikin mujalladi na farko shafi na 334 lamba hadisi na 1061 littattafai 9 kenan da suka ruwaito wannan hadisi a takaice kenan to ga hadisin zan karanto الامام ابن ماجه yace haddathana muhammad ibn bashar kaga malaman hadisi in suka ce kaza ba cewa ba kai saboda ni wani bane ka karbi magana to ya muka magana kai wani ne baka samu dalili daga Allah ko daga annabi ba amma da sun kawo sai yace haddathana muhammad ibn bashar قال حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي في اشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم gashi tabi'i ne mai suna Muhammad dan Amr dan Afa yace naji Abu Humaid al-Sa'idi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ali wanda yake matashi ne bai wuce shekara 30 ba Abu Humaid al-Sa'idi yace naji shi yana zaune cikin mutane 10 cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama fihim Abu Qatada dan karka dauka cewa ma gama gari ne cikin sahabbai ba malamai ba sai yace malamai ne daga cikin su ma har akwai babban malamin fiqh cikin sahabbai shine Abu Qatada al-Ansari fa qala Abu Humaid sai Abu Humaid yace ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace ni na fi ku sanin sallar manzon Allah qalu sai suka ce lima dan me zaka ce kafi musallin sallar manzon Allah fa wallahi ma kunta bi aktharina lahu taba'a kai baka tina din manzon Allah ba baka tina din sunna ba wala aqdamana lahu suhba baka fi mu zama tare da shi ba baka tsufa ka zama sahabi fiye da mu ba baka fi mu zama tare da shi ba baka fi mu bin shi ba qala bala sai ce eh didda haka dai amma dai na fi ku iya sallar annabi qalu fa'rid sai suka ce to fadi miji yi mu gani nuna mu gani tunda ka ce kafi dan ne za a tsaya jayya ka fada miji qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qala ila salati kabbara annabi ya kasance in ya ainihin wato tashi sallah sai yace allahu akbar thumma rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihi ma mankibaihi sai annabi ya daga hannayen shi har sai ya daidaita hannayen nashi da kafadin shi wa yaqirru kullu udwin minhu fi mawdihi kowace gaba ta zanta na tsuta koma inda take thumma yaqra'u sai karatun sallah thumma yukabbiru sa'annan yakabbara wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihi ma mankibaihi in zai ya kabbara ya fasu sujudu a ruku'u din nan to yana daga hannayen shi daidai da kafadin shi kuma yarku'u sa'annan ya daga din sai kuma yarku'u waya da urahataihi ala rukubataihi mu'tamidan sai ya dora hannayen shi akan guyawun shi kuma ya dogara ainihin akan hannayen shi sabanin yadda suke cewa kada ka sanya hannayen naka yadda an goce a lallai zaka runguma hannayen naka kuma ka ainihin dogara hannayen naka akan guyoyinka haka sunna tace ba ka ga mutum yayi goho a ruku'u kamar zai kashi daga tsuguna ba a'a ana nufin sai ka kama guyawanka kuma ka dogara hannayenka akan su la yasubbu ra'sahu wa la yaqli'u annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance baya ainihin dage kanshi kuma baya kwantar da kanshi a wajen ainihin ruku'u din mu'tadidan sai daidaita kanshi sai tafi tare da bayan shi kuma ya kulu sa'annan sai ce sami Allahu liman hamida wa yarfa'u yadayhi hatta yuhazi bihi ma mankibai in yazo dagowa da ruku'u ma yana daga hannayen shi hatta ya qarra kullu azmin ila mawdihi har sai kowane kashi ya koma inda yake ya natsu kuma ya hawi ila al-ardi sa'annan sai kuma ya tafi sujuda wa yujafi baina yadayhi an janbaihi in ya tashi tafiya sujuda ba a dunkule yake tafiya ba sai bubbude ya ware hannayen shi daga gaban jikin shi kuma yarfa'u ra'sahu sai ainihin ya dago kanshi daga wannan sujuda wa yasni rijlahu al-yusra sai ya ainihin kwantar da kafar shi ta hagu fayaqa'udu 'alayha sai zauna akan ta wa yaftahu asabi'a rijlaihi idha sajada idan kuma ya sujuda sai ya wawware yatsun kafafuwan shi kuma yasjudu sa'annan sai kuma yayi sujuda ta biyu kuma yukabbiru sa'annan sai ya kabbara ya dago in ya dago wa yajlisu 'ala rijlihi al-yusra kaji inda jalsatul isra hake fitowa yayi sujuda ta daya yayi ta biyu to sai ya kabbara sai ya dago sai ya zauna akan kafar shi ta hagu hatta yarji a kullu azmin minhu ila mawdihi in ya zauna jalsatul isra har sai kowace gaba ta koma inda take kowane kashi ya natsu ya koma inda yake kuma ya komo sa'annan sai ya miƙe daga jalsatul istiraha fa yasna'u fi raka'atin ukhra misla zalika a raka'a ta biyu ma duk irin abubuwan nan da yayi a cikin raka'a farko sai yayi kuma idza qama min raka'atayn rafa'a yadayhi sa'annan in kuma ya gama ainihin tahiyya ya tashi zuwa raka'o'i na biyu sai ya daga ainihin hannayen shi wato in ya gama raka'o'i biyu zai tafi ta uku hatta yuhadi bihi ma mankibaihi sai ya ga hannayen nashi sun yi daidai da kafadin shi kama sana'a fi iftitahi salah kamar dai yadda ya daga hannayen shi a wajen fara sallah to haka yake a wannan ba to sa'annan thumma yusalli baqiyata salatihi thumma yusalli baqiyata salatihi hakaza sai Abu Sa'id yace kamar yadda kuka jina kwatanta din nan to haka annabi zai karasa sauran sallar shi hatta idza kanat as-sajdatu allati yanqadi fiha at-taslimu akhara ihda rijlaihi wa jalasa ala shiqqihi al-aysar sai ya zama sujuda karshe wadda daga ita sai zaman tahiyya da zai yi sallama to sai annabi ya goce kafar shi ta hagu sai ya zauna akan duwayen shi mutawarrikan duwayen shi na hagu da ya idar da sallar ya gama siffanta musu yanzu ko tunda sun yi jayayya ya ce ya fi su sun ce a yaya sai ya gama to yanzu amsa yake saurare daga wurin su qalu baki ɗayan su goma sai suka ce sadaqta kai gaskiya haka ba kana yusalli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce haka manzon Allah yake yin sallah sallallahu alaihi wasallam to yanzu bayan wannan hadisi kuma ma akwai shakka akan cewa wai annabi haka yake sallar shi da jalsatul isra to yanzu ma'ana wannan ya nuna ashe ba Abu Humayd bin Sa'id ne ya ruwaito wannan hadisi ba kawai kenan yanzu ya ga masahabi 11 kenan tunda da ya fada guda 10 sun tabbatar da shi cewa haka annabi yake to in ka tashi sai ka ce sahabi 11 kenan suka ruwaito wannan hadisi jama'a mun fahimci wannan to wannan shine hadisin Abi Humayd bin Sa'id wanda al-Sheikh al-Allamah al-Albani yake mana ishara akan shi jama'a mun fahimci wannan to yanzu sai hadisi na biyu da shi al-Sheikh al-Albani yake ishara akan shi shine wanne shine hadisin ainihin Malik ibn al-Huwairis hadisin Malik ibn al-Huwairis kafin mu karanta shi ya kamata mu karanto tarihin zuwan suran annabi tukuna su Malik ibn al-Huwairis din wani sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama matasa suka ga tutun da mun musulunta ya kamata mu zauna da jahilci ya kamata mu zauna a kauye ga manzo Allah can a birnin Madina yana karantar da alqur'ani da sunna sai suka yo gayya sai suka taho koyon karatu to wannan hadisi wanda zan fara karantowa da shi Maliku yake ba mu labarin zuwan su Madina al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wurare 8 a cikin wannan littafi nashi wuri na farko shine lambar hadisi na 628 wuri na biyu shine lambar hadisi na 630 wuri na biyu shi na uku shine lambar hadisi na 631 wuri na hudu shine lambar hadisi na 658 wuri na biyar shine lambar hadisi na 685 wuri na shida shine lambar hadisi na 819 wuri na bakwai shine lambar hadisi na 2848 wuri na takwas wanda yake shine na karshe kuma daga shi zan karanto shine lambar hadisi na 776. gashi Imam al-Bukhari yace bismillahir rahmanir rahim kitabu akhbaril ahad hadisai ahad sune hadisan da basu kai darajar mutawatirai ba hadisin da mutum ɗaya ya ruwaito ko mutum biyu ko mutum uku amma dai matsayin su bai kai a ce mutawatiri ba bai kai a ce mutane burjik sun ruwaito shi ba to wannan hadisi malaman hadisi matukar ya inganta hujja ne a wurin su a wajen aqida ne a wajen ibadat ne a wajen mu'amalat sabanin yadda aka samu wasu fasikai suna cewa wai hadisin ahad ba za a yi hujja da shi a wajen aqida ba wannan mummunar magana ce ba ta da asali a cikin ilimi to sai suka dauko wannan ka'ida sai suka ce wai hadisan da ke magana akan dawowa annabi Isa a ƙarshen duniya da zuwan Yajuju wa Majuju da fitowar Dajjal da fitowar Dabbatul Ardi sai suka ce wai waɗannan hadisai dukkan su hadisai ne ahad to tunda hadisai ne ahad matsalar da suka zo da ita matsala aqida ce dan haka wannan matsala duk sai suka bi suka ƙaryata ta to wannan mummunar aqida ce ta shige su sakamakon ba su je sun yi karatun hadisi ba suka shiga suka yi karambani suka yi magana a fannin da ba nasu ba amma duk wanda ya san yi karatun hadisi ko kuma wanda ya je binciki manyan malaman hadisi kamar su al-Imam az-Zahabi kamar su al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya san cewa hadisan da ke magana akan zuwan Dajjal ko Yajuj wa Majuj ko hadisan da ke magana fitowar annabi Isa ko dabbatul ardi ko hadisan da ke magana akan cewa rana za ta billo daga yammacin duniya a ƙarshen duniya hadisai ne waɗanda suke sahihai mutawatirai wanda diye musun su a bisa kuskure sai a fadakar da shi wanda ya musun su a bisa taurin kai ya zama tantirin kafiri ba kamata kowa ya san wannan mas'ala ce ta aqida ba mas'ala ce da za a ce kawai ko mutane su je su dubo wata mas'ala ta aqida sai su soke ta wata go aka soke su sai a samu wani mummunan malami mugu shi kuma yana gefe guda sai ya ce wai dan menene matsala da ba ta aqida ba dan me za a zafafa mutane sun manta shi ya je ya tsogalo matsalan ya ci zarafin sunnan annabi idan haka kullun kuka ji muna raddi ga wani wanda ya tabo sunna kuka ji mun kausa su harshe kafin ku zo ku yi mana nasiha shi wancan ku je shi dan me ya tabo sunna annabi shi wannan mummunan magana da ya faɗa akan annabi ku da ku damu ba sai shi kuke ganin yana da girma wai a ranganta mishi saboda shine shugaban dariƙa ko shugaban kungiya ko shine malamin masallaci ko shine malamin juma'a wallahi komai matsayin shi ba shi da daraja ko misalan zaratin in ya soki hadisi kwaya daya balle dubi wani bangare na hadisan annabi ya biya share su saboda kawai shi jahili ne jama'a ku sani da cewa ilimi kana tabbata malami ne in ka san ilimi ba wai dan kungiya kaza ko dariƙa kaza ko mazhaba kaza ko gwamnati ta ce kai ne malamin umara ko malamin haji ko kai ne malamin masallaci kaza ba ilimi lallai sai kai shi kake tabbata malami kuma bayan kai shi sai ya zama akwai tsoron Allah a ciki saboda Allah ya ce innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'u cikin bayan Allah malamai kadai ke tsoron Allah ma'ana duk wanda bai tsoron Allah daga cikin malamai ba shi daga cikin malamai kenan waɗanda za a ce ainihin ar-rabbaniyuna malamai waɗanda suke karantar da mutane bin ubangiji jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka duk wanda ya je cin mutuncin sunna to in kuka ji an tasa shi gaba kar ku tausaya mishi ko misƙala zarrati kar ku ce a ranganta mishi ku dubi shi girman laifin da yayi mutum ne ya kama wani ya kashe misali sai aka zo za a kashe shi sai kace Allah sarki saboda kawai yayi kisan kai sai aka bashi a kashe shi kai baka dubi girman abin da yayi ba irin abin da yayi shine ba za a yi mishi jaza'u rifaqa sakamako ne daidai wa daida da mummunan aikin shi da yayi
to saboda haka duk wanda zai zo ya soki wasu hadisai to ya zama zai soke su ne a bisa jahilci ko a bisa son zuciya to wallahi ba za a ranganta mishi ba amma an aka samu malami yace hadisi kaza bai inganta ba sai aka ga wannan malami ne sai a ce to wannan kuskure kenan ya faru ba za a zarge shi ba wato akwai abin da ya gane a ilmance shi yasa ya rama na hadisin to ta iyawa daga baya sai aka gane hadisin ya inganta to ba za a zarge shi ba kamar da zaka zo ka ba ni magana akan salatul tasbihi salatul tasbihi akwai malamai da dama sun soke ta amma ba za a ce wannan malami dan bid'a bane dan ya soki hadisin annabi a'a kaidoji ne suka bi na gurgurdan abin da Allah ya nuru musu na ilimi suka hukunta cewa hadisan da su inganta ba to wannan ba za a zarge su ba amma kawai kai baka koyi ilimi ba kawai sai ka tashi sai ka dubi hadisi ya daidai da ra'ayinka sai ka ce ya inganta bai daidai da ra'ayinka ba sai ka ce wannan hadisi bai inganta ba da an taba ka sai ka ce to kun ji yana sukar kungiyar mu ha wannan zindiƙanci kenan kai ne aka soka kai ne ka soki shari'a aka soke ka waye magana akan kungiyarka ma'ana sai ka je ka tsogalo fada sai an zo za a rama wannan fada akan ka sai ka ce to jama'a da ku fa ake da kai ake kai kanka Allah ya shiryar da mu الامام البخاري ده كان wannan hadisi a cikin kitabu akhbarul ahad a ƙarshen sahih al-bukhari a cikin babu na 97 babun farko yace babu ma ja'a fi ijazati khabar al-wahid as-saduq babun da ke bayani akan za a zartar da labarin mutum ɗaya mai gaskiya ne mutum ɗaya mai gaskiya in yazo ya ga mana magana a ka'idar musulunci sai a yarda da shi fil adani a wajen kiran sallah was salati da wajen sallah والصوم توجن أزمي والفرائض صورن فرلي والأحكام ده دكا هكونش هكونش مسلمش ده متن قيم معاذ بن جبل منذ الله يتورى شكس الشام شي نيكا نسو شريعة ده هكا متن قيم أمو تنين كيركي نيكا مدنى ذا أكربا ينزو حديث إنما الأعمال بالنيات دي إند كجيكا جيش إند بعد أمر أكتبة حديث بي إنغانتبا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث إنه غريبي سيدنا عمر كدن يرويته شي cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kamar yadda na fara fadi sai aka samu wasu malamai da basu je sun koyi ainihin hadisi ba sai na ga wani mai littafi Minhajul Maghrib wani mutumin kasan Masar saboda zangayi da karambani kawai ya dauki takardar shi wai shi ma zai rubuta littafin Musalal Hadis duk ga irin su na wadannan tafai ku hankali da su wane ne qawaidul asasiya duk ba malaman hadisi bane suka yi su zangayi da karambani kawai wani suti ne mai bin dariqar tijaniya kawai ya dauki takardar shi je rubuta don haka sai ga suna tabbatar maka da cewa za a aiki da hadisi mai rauni to shine kawai sai wani malami yazo yace ai wannan hadisi dan me za a ce hadisi ne garibi a ce Umar ne kadai ya ruwaito shi bayan Annabi ya fade shi akan minbari yayin da ya zama akwai sahabbai dubunnai duk sun ji shi ai wannan hadisi na ya zama mutawatir to ka gani to da haka ake samun hadisi mutawatir ba ji ake nufi ba idan sahabi miliyan ɗaya misali in akwai su sun zauna Annabi ya karantar da su hadisi amma mutum ɗaya ne ya je ba da labarin hadisin sai ake duk cikin sahabbai mutum ɗaya ne ya ruwaita hadisin me yake nufi da ruwaya shine ba da labari dan haka a cikin jama'a Annabi ya faɗi hadisin amma babu sahabin da yaje karar da hadisin sai sayyidina Umar dan haka sai ya ce hadisin ya zama gharibi a cikin tabi'ai kuma mutum da ya rawaita hadisin daga Umar daga wannan ainihin sayyidina Umar a cikin atba'u tabi'ina kuma haka aka samu sai da hadisin ya sha tabaka guda hudu hadisin yana matsayin gharibi gharibi daga baya ne ya samu masu riwaya da dama dan haka wannan hadisi na Imam al-A'mal bin Niyyati hadisi ne gharibi amma ba a ce ba za a aiki da shi ba, za a aiki da shi, don haka ahadithul ahad ana aiki da su in dai sun inganta. To kuma kada ban kaura ta shige ka, don an ce hadisi garibi, wasu suna cewa wai hadisi bako, to babu wani bakon hadisi. Abinda malaman hadisi suke cewa garibi, hadisi garibi shine hadisin da yazo ta hanya ɗaya ko ta hanya biyu ko ta hanya uku. In yazo ta hanya ɗaya sai suke mishi garibi. Wato hadisin ahad shine hadisin da yazo ta hanya ainihin wato ɗayan uku din nan, ko da yazo ta hanya ɗaya sai suke mishi garibi, ko yazo ta hanya biyu sai suke mishi aziz, ko yazo ta hanya uku ko sama da uku amma bai kai a ce mishi mutawatiri ba, sai a ce wannan hadisi ya zama mashhuri ko kuma hadisi al-mustafid. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To Bukhari dai sai yake haddathana Muhammad ibn al-Musanna, haddathana Abdul Wahhab, haddathana Ayyub an Abi Kulaba, haddathana Malik ibn al-Huwairith qala, Malik dan Huwairith yace أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبذة متقاربون. من جيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا سماري وقن دمك سأو إنجونا أوجان شيكو سأو إنجونا أوجان إلمي. تكاد غاشينا شي واسنجي سنا سماريكو توانا شينا أبن دكا إنكي سو كجا أولنا حديثي دومي ينزوزا مكاو مكشير ويتو كما تيا حديث مجلسة الإسراء. To shi kuma da yaje sai annabi ya ce ku je ku rinka koyar da mutane sallah irin yadda nake, sai ya je yana koyarwa da jilsatul istiraha. To yanzu shi kuma Maliku tsoho ne, to kuma shi yanzu ya fahimci tsufa ne, yasa annabi yake kenan. Tun da gashi ya ce wa nahnu shababatun mutaqaribuna, a lokacin da muka je muna samari sa'o'in juna, sa'aqanna indahu 20 laila, sai muka kwana 20 a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا من ذا الله كسانتي مي توسوين دا يجا تشيوا من فار قدوم مكوما جدا فلما ظننا اننا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا لوكاتين دا النبي صلى الله عليه وسلم يجا تشيوا من فار الشاوى كو من فار قدوم مجيورين ايالمو سالنا سيتن دومو عمن تركنا بعدنا suwa muka baro a bayanmu, wanda yace yana da uwa yana da uba, wanda yace yana da mata yana da ƴaƴa, kowa dai farfada. Fa akhbarnahu, muka bashi labari. Qala, sai annabi yace irji'u ila ahlikum, ku koma kasarku, ku koma wurin danginku. Fa aqimu fihim, ku je ku zauna a cikin su. To kun gani ko ma'anan ka je kayo karatu a wurin, sai ka zo ka zauna ka karantar da danginka addinin musulunci. In baka karantar da su ba, za ka sallama su ga ƴan bid'a su zo su danke su. Jama'a mun fahimci wannan? To dan haka sai kaga sahabbai sun dauki wannan ka'idar, akai ta tura su wurare ba tare da suna sha'awar zama ba, sai annabi ya ce ku je ku daure, kuna son zama da ni, in ba ku je kun yada addinin ba, ina addinin zai ainihin je. Don haka annabi bai taɓa fita cikin jaziratul arab ba, bai taɓa fita cikin yankin laraba ba, amma kuma babu bangaren duniya yau da ba a yin addinin musulunci. Ta wace hanya yaje? Ta hanyar sahabbai. Jama'a mun fahimci wannan? Don haka sai yace ku koma ku je ku zauna cikin danginku. Wa allimuhu, ku je ku karantar da su abin da na koyar da ku. Wa muruhum, kuma ku rinka umarnin su da su bi ka'idojin addinin musulunci. Wa zakara ashiya'a ahfaduha aw la ahfaduha. Malik yace annabi ya faɗa abubuwa da dama, wasu na haddace su, wasu ma ban haddace ba, nasihohin da annabi ya musu suna da dama. Sa'annan daga ciki yace, annabi yace wa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku je ku yi wa mutanenku sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah. Fa idha hadaratis salatu, idan lokacin sallah yayi, falyu'adhdhin lakum ahadukum, a samu ɗayan ku yayi muku ladanci ya kira sallah. Wal ya'ummakum akbarukum, babba cikin ku wanda ya girme ku cikin shekaru sai ya zama liman, tunda dama sun ce dukkan su sawa'in juna ne. Mun fahimta sawa'in juna a cikin riwaya al-Imam Abu Dawud aka ce sa'antaka shine ta ilimi, ilimin su kusan mataki daya. To yanzu an zo limanci, to sai a dubi, to wanne ne in wannan shekara shi 25, wannan da 3, wannan da 7, sai a ce ne to mai shekara 27 ya wuce gaba, ka'ida kenan. Don haka wannan hadisi ba nassi bane akan cewa in an zo limanci za a dubi wane ne yafi yawan shekaru, a'a waye fi kowanne iya karatun Alkur'ani da sanin sunna, to wuce. To in sun yi daidai a nan, to shine za a ketara bangaren shekaru. Za mu zo za mu ji labarin ainihin wani sahabi wanda yake shi ma yana yin jilsatul israha, ana kwatance da shi, shine Amr dan Salima Abu Buraidin. yace anguwar su tana tsakanin ainihin anguwar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake a cikin Madina, ma'ana in ka taho ta bangaren kasar Sham zaka shiga cikin Madina, to sai ka ketare anguwar su tukuna sannan zaka shiga cikin Madina anguwar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake. Yace to baban shi shine mai anguwa, idan mutane suka zo daga wata kasa za su zo cikin Madina, tun daga kauye dake kusa da Madina sai su tsaya su tambaya ina ne inda wannan Annabi yake, to baban nashi mai anguwa ne, sai ya zama bai dauki zafin hali ba ko da yake yana kafiri, amma sai ya ce wannan dan yaro nashi dan shekara 7 ta shi ka je ka raka su, yana kafirin shi, wallahi duk sanda ka saurara Annabi sai Allah ya saurara maka. Ga Abu Talib kawun Annabi ne, bama guje ne har ya mutu yana bama guje, wannan ita ce aqidar musulunci. Duk wannan da suke cewa wai ya mutu yana musulmi, ɗan Shi'a ne al-Imam Ibn Hajar shekara 600 da suka wuce ya musu raddi a cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba a cikin tarihin Abu Talib, yace Abu Talib ya mutu bama guje ne. Baban Sayyidina Ali, wannan bai rage daraja Aliyu da komai ba, dan babanka yana maguzanci kana musulunci, wannan bai rage daraja ka da komai ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To Abu Talib saboda saurarawa da yayi wa Annabi fa, sai Abu Hurairah yace ya Rasulullahi wannan saurarawa da ainihin Abu Talib yayi maka da irin taimako da gudunmuwa da ya rinka baka zai amfana mishi komai? Manzo Allah yace dama na san tambaya irin wannan sai dai irin ka kai ne yawan kwadayin ilimi. Sai yace nayi mafarkin Allah ya nuna mini shi a cikin tsakiyar wuta, sai Allah ya bani izini in cece shi, sai na kamo hannun shi na dawo da shi gefe, sai aka saka mishi takalma na wuta, su ne iya azabar da za a yi mishi, amma saboda musibar su suma kwakwalwar shi ta narke tana ta farfasa, shi ne wanda za a sauƙaƙawa. Me yasa? Saboda ya saurara Annabi sallallahu alaihi wasallam. In bayan haka duk dangin Annabi din nan waɗanda suka yadda da shi koda daga baya sai da suka faɗa da shi, amma Abu Talib har cewa yake wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina, yace na rantsi da Allah duk kafiran Makka su yi taron dangi, wallahi in dai ina da rai sai dai in ina kabari amma ba za su isa gare ka ba. Dan haka yace fasda bi amrika, ka ci gaba da al'amarinka, ma alayka zababatun, ba wanda zai kawo maka cikas. Dan haka in lokaci yayi la'asar kafaitattun shuwagabannin kafirai su Abu Lahab Abu Jahl suna can suna shan giya a Ka'aba, sai tafi Annabi a gaba shi Abu Talib yace ka je ka gaya musu abin da Allah ya ce, ya koma gefe guda dana ya zo ya wa'azi. To duk tunda ba mu bi ba kowa ya tsaya a faɗa mana, dan ne kuma mu kibin gaskiya kuma mu ce kada a faɗa da wanne za mu ji, ka faɗa musu duk gaba ɗaya a faɗi wanda zai je wuta ya faɗi ya san wuta zai tafi ya gyara ko ya ki gyara, sai koma gefe guda shi ma wa'azin ya shafe shi. To ku bari a faɗi gaskiya, in kai baka so wani yana so, yadda kake zafin kin wa'azi haka wani yake zafin san wa'azi, to inda duk an faɗa hakan ba a so sai a kyale ku. To amma wani na so wani bai so, to ayi kuma mun fahimci wannan, kai kanka kafircin da kake so ake yi ba hakuri akai da kai ba, to kai ma kai hakuri a faɗi musulunci. To haka Abu Talib ya zauna saboda ya saurara Annabi, kun ga Allah ya saurara mishi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka sai ya zama wannan mai anguwa kafiri ne, amma an aka zo masu musulunta sai ya ce wa ɗan shi Amru ɗan Salima tafi ka je ka raka su, ɗan yaro ne shekara shi 7 ko wanda ma ba ya sawa sai ɗan doguwar riga, sai ya wuce sai ya tafi ya je ya kai su. To ka san yaro da hazaka, an je an koya musu musulunci, ana biya musu Fatiha ne sura ne, yana gefe guda na haddacewa. Rannan sai baban shi ya ce ai abin nan ba dabara bane, kullum mu ce aje ayi mu ma mu je mu musulunta mana. To kuma mai anguwa musulunta kai ne ta tara haraji waye kai, duk baki ɗayan ƙauyen sai aka tafi aka musulunta. Da suka je suka musulunta sai Annabi ya ce to sai har sun tashi za su tafi, sai mai anguwa yalla ɗai ranka ya daɗe, sai ya ce ya Rasulullah in an zo sallah to wa zai zama liman? Duk gari dai yau aka musulunta tun daga yalla ɗai har zuwa kan mai share abin nan titi, to ba wanda ya iya Fatiha, to waye liman? Sai manzo Allah ya ce ku dubi wanda ya fi iya karatu. Amru dan Salima ya ce suka laluba dama da hagu ba wanda ya iya sai ni, ya ce shekara ta 7 ya ce ko wando ba na sawa, shi ya faɗa da bakin shi ya ce wa alayya shamla, ya ce sai dai 'yar doguwar riga kawai, liman dama limana ya sai da doguwar riga. yace sai in wuce ina musulmanci. Yace har wata rana nayi ruku'u nayi sujuda sai wata mata Maimuna mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ga ta wuce ta baya sai ta hangi tsaya wulliman subhanallah sai ta ce ya masallata ayi gidauniya a sai wulliman wando aka yi gidauniya yake aka sai mishi dogon riga aka sai mai kaya yake bai taba farin ciki irin wannan ba shekara shi bakwai yana limanci in yanzu ne sai ya ce ba za a bi shi sallah ba wane ne yace yaro mumayyazi ba za a bi shi sallah ba wannan magana ba ta da asali in ka rike ta ka sake ta shekarar shi bakwai yake yana sallah har sai da ya kai shekara 84 ko da 2 shine limamin su yace ni ne limamin gawa ni ne limamin idi ni ne limamin kusufi duk sallah yace ni ne nake musu yace tun ina shekara 7 hadisin yana nan Bukhari da Abu Dawud suka rawaito shi in baka da Bukhari ko Abu Dawud duba bulugul marami a cikin babul limanci to kuma yanzu kai wannan hadisin yanzu ai yanzu ne ma lokacin aikin shi ka dubi mafi yawancin dattawan nan ba su iya Fatiha ba waɗannan ƴan ƴaƴan nasu jikokin nan nasu shekara 7 shekara 8 in suka tashi sallah raka'a ta kuɓu ce musu sai ka ji suna jan wal fajr wa sama'i wa tariq da sauransu wallahi wani uban ka mika mai qur'ani izu 60 bai san da wal fajr take ba to yanzu ba ga ma tura kanshi ba da tura shi kuma shi in ya zo karatu ta da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya tanasai in nasara to dan Allah ga gwamnati ka duk wannan yaro in ya kame sai ka ce in yana kira'a sai ka ce ba Quraishi ne Allah ce dadi da dawo baya in dai an zo kasuwanci ko noma sai ka wuce gaba kai ne alhamdulillah kai kuma nan ne Allah ya maka taka karama eh nan Allah ya maka taka karama saboda haka babban zai limanci ne a halin da ya zama duk shekara duk karatun yayi daya to sai a dubi to waye babba mun fahimci wannan domin limanci dama aiki ne na kamala to amma karatu ya fi komai mutunci to in ya zama wani ya fi dacewa wajen karatu sai a gabatar da shi to duk karatun su daya sanin sunnan su daya to sai a gabatar da waye ya girme su kuma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji hadisin Malik dan Huwairis kenan da yace sun je wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alhali suna samari waɗanda suke sa'o'in juna a wajen shekaru da ilimi sannan yace annabi yace su koma su rinka yin sallah irin yadda yake yi to sai mu ji da Maliku ya koma kasar ainihin wato Basra domin da ya tashi sai ya shallake kasar su shi mutumin Hijaz ne sai ya koma can kasar Iraki da zama ya koma garin Basra to da ya koma yaya ya ci gaba da idar da wannan sako shine al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi da zamu zo zamu karanta Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wurare biyar na haka sai ka shirya da alƙalaminka kana kwafi waɗannan wurare zamu karanto ɗaya ɗaya muna faɗin lambar hadisi da lambar shafi duk dai hadisan Imam al-Bukhari ya ruwaito su a cikin mujalladin farko juz'in farko ne hadisi na farko daga ciki shine daga shafi na 174 zuwa 175 Imam al-Bukhari yace باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته شي كانش wannan babin wallahi zai burge ka wannan na daga cikin babukan da a cikin sahih al-bukhari a kashin gaskiya suna nuna imam al-bukhari babban malami ne mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babin da ke bayani akan mutumin da yaje yana yi wa mutane sallah yana koya musu sallah ba wai sallah yake nufin yayi ba sai dai so yake ya kwatanta musu sallar annabi da kuma sunnonin da annabi yake a cikin sallah ma'ana yanzu kai din nan ka iya sallar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka je ka samu wasu mutane sai ka ce ku zo in koya muku irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan aiki da kai alherin Allah ya kai gare ka Allah ya maka tukuici da manzon Allah kai ma ka raya sunnar shi Allah ya maka tukuici da aljanna ka raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai yace haddathana Musa ibn Isma'ila kullun abin da muke nuna mutane kenan dan haka da bid'o'i suke karanci a zamanin waɗannan malamai duk magana in ka kawo sai a ce sammi lana rijalak suwaye malamanka suwaye malaman malamanka in ka faɗa sai an bincike su to da lokaci yazo kai sai dai mutum ya tashi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in yazo faɗa muku ku tara mishi hadaya ya ce imanin ku kun ibi sadaka kun bashi ya ce haramu gaskiya ne ƙarya ne haka ma'anar take oho shi dai ya tashi ya biya muku mun fahimci wannan da kyau ko to don haka al-Imam Shafi'i yace kullul ulumi siwal qur'ani mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqhi fi ad-dini, yace duk wani ilimi a duniyar nan bata lokaci ne inda ba koyan al-qur'ani ba, yace sai dai karatun hadisi sai kuma karatun fiqhi, yace waɗannan su ne aikin Allah ba bata lokaci bane. Yace al-ilmu qala Allah qala aw al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, yace in dai ilimi ne to muji ana cewa haddathana haddathana haddathana, sai yace wa ma siwa zaka, duk abin da ba za a zuwa ce mana haddathana haddathana ba, sai yace fa waswasatu shayatin, wannan alwaswasin shaytan ne kawai, shaytanci aka zo ba a yi maka. Ibn al-Qayyim kuma yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلني أتي الله أتي النبي أتي باني في أتي صحابي سنتي يتي أما أنا أتي مك النبي أتي كيف مكان أتي واتو أما لمن فقه وأنا أتي يتي كيف أنك هذا مواوا الله يشير يدهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال أبو كلابة تابعيني يتي جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا, يتي مالك بن الحويرث صحابيني يازونا لغنى مسلاتي مسلاتي جمعة نبصرة, فقال سيتي إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة, يتي نازوني دلنونا مكصلى باوي صلى نكي نفئ ندا, أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي, yace na zo ne dan in muku sallah irin yadda naga annabi yana sallah. Kwana nawa yace sun yi auren annabi? Kwana 20, yace haka yaga annabi yana yin sallah. Fa qultu li abi qilaba, wahaibun yace sai na ce wa abi qilaba malami na kenan cikin tabi'ai, kaifa kana yusalli, to yaya ne kwatanta muku sallah annabi? Qala fi abu qilaba yace misla shaykhina hadha, irin yadda kaga malamin nan namu yana mana sallah. قال وانه معلم الناس شيني وانشان امرو ان سلم ادنا فدا ادازو, وكان شيخنا يجلس اذا رفع راسه من السجود, معلم نام امرو ان سلم يا كسانشي ان يدغو كانشي daga sujuda ta biyu sai ya ainihin zauna qabla an yanhaba fi rak'ati al-ula, wato sai zauna a rak'a ta farko kafin ya tashi zuwa rak'a ta biyu, haka malam nam amru dan salima yake. To yanzu mun samu misali ga malik dan huwaira ya rawaito hadisin jilsatul istiraha, hada da wadancan guda 11 nawa kenan 12, hada da wannan amru dan salima wanda ya je ya koyo sallan ne wurin annabi tun yana shekara nawa? Shekara 7, dan shekara 7 tsoho ne ko ga za a ce mutanen da ai shekara 7 ka tsufa? Akwai wannan a karatu, shekara 7 a da a ce ai shekara 7 mutanen da ya tsufa ai? Kaga dan bidi a ba yadda ba zai kawo da hankalin mutane ba, Allah ya kiyaye. To kun ji ainihin wannan shine hadisin farko a cikin sahih al-Bukhari dangane da ainihin wato jilsatul istiraha a cikin hadisin Malik ibn Huwairith. Hadisi na biyu shine a cikin juz'in nan da na farko, shafi na 194, Imam al-Bukhari yace حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة قرين قدوبة لفظا بيان لانتابي إيكي بيان يكي مالك بن الحويرث الصحابين ياكسا تينا نونا من يبدأ النبي يكي صلى وذاك في غير وقت صلاة, lokacin da maliku yazo yana koya mana wannan sallah ba wai lokacin sallah ne ba, fa qama, sai malamin ya miƙe shi sahabin, fa amkana al-qiyama, ya natsu a tsaye, summa raka'a, yayi ruku'u, fa amkana ar-ruku'a, ya natsu a ruku'u, summa rafa'a ra'sahu, ya dago kanshi daga ruku'u, fa sabba, sai ya natsu hunayyatan dan lokaci kadan. Qala abu kilaba, abu kilaba yace salla bina salata shaykhina hadha abi buraydin, sai maliku ya mana sallah irin sallan malamin nan namu abu buraidin, wa kana abu buraidin idha rafa'a ra'sahu min sajdatil akhira, abu buraidin din malamin namu ya kasance ya dago kanshi daga sujuda ta karshe, istawa qa'idan, sai ya koma ya zauna thumma nahada, sa'annan sai yunkuri sai ya ainihin tashi. Wannan shine hadisin lafazi na biyu a cikin sahih al-Bukhari. Abin da yasa nake kawo mana waɗannan lafazan, zaka ga duk hadisi ɗaya ne, saboda kasancewa hadisi ɗaya ne, amma Imam al-Bukhari sai da ya kewaye duk malaman da ya san sun ruwaito shi ya je koya a wurinsu. dan ka san cewa yanzu ka ce wai ai makarantar ta yi maka nisa daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza. Imam al-Bukhari yana cikin kasar Turai, ya tashi takana sai tafi kasar Iraki, duk waɗannan malamai malamai ne tsakanin garin Basra da garin Kufa yaje koyo hadisan a wurin su. Tarihin Bukhari ya nuna cewa babu wata kasa da bai shiga ba cikin ainihin yanki na duniya yaje ya koyi hadisi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To balle kai yanzu daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza sai ka ce tayi nisa, shi yasa kaga al'amarin ilimi ya lalace. In zaka nemi ilimi ka tashi ka nema. Sayyidina Ali yace idza kunta fi amrin fakun fihi, duk abin da kake to ka zage ka tashi ka yi da gaske. Hausawa ma cewa suka yi bori ma wannan bori aikin banza, suka ce ba a yin shi da sanyin jiki, miƙewa ake wurgen jankenan a hau a faɗi, ba haka suke ba, ba a yi da to balle neman ilimi. Kace ai wurin yayi nisa kaza kaza kaza. Imam al-Bukhari gashi abin da yake kenan. Al-Imam Abu Hatim al-Razi yace sun taba tafiya koyo hadisi daya da yunwa da kishirwa da wahalar gajiya sai da ta sa suka rinka faduwa a cikin sahara suna suma. Yace Allah ne kawai ya dawo da su. Yazo shine ya zaunar da babban dan shi Abdurrahman ya karantar da shi waɗannan ilmomin, shine dan shi kuma ya zauna ya rubuta littafi mujalladi 9 al-Jarh wa at-Ta'dil. Sai ka jira cewa sa'altu abi na tambayi baba na, kala abi wa walido ya ma wanda da kenan. Babul muqsi baina sajdataini, gashi a cikin shafi na 199 kuma Imam al-Bukhari yace babun da ke bayani akan zama tsakanin sujuda guda biyu. In kai sujuda ta farko ka dawo ka zauna, sannan ka tafi sujuda ta biyu, to daga nan kuma sai ne sai miƙa jilfatul israha sai ya kawo wannan hadisin. Yace haddathana Abu Nu'man qala haddathana Hammad an Ayyuba an Abi Kilaba anna Malik ibn al-Huwairith qala li ashabihi ala unabbi'ukum salata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Malik ibn al-Huwairith yace wa abokan shi cikin almajirai kenan sun zo koyan karatu, yace bana ba ku labarin sallar annabi ba, sallar manzon Allah bana ba ku labarin ta ba. Qala wa zaka fi ghairi hina salati, Abu Kilaba yace ba lokacin sallah ne ba, amma sai malamin yace bana ba ku labarin sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana su sahabbai hayyawo suke suna tallan sunna ma, bana gaya muku ba, bana koyar da ku ba, bana nuna muku ba, ku tashi in yi muku ku gani. Haka suke yi dan me dan su idar da wannan amana. Kar ku manta amana ce dauko, annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli. In ya zama gashi a garin yana zaune suna yin wata sallah ba irin ta annabi ba, bayan ga amanar da annabi ya aiko shi da ita bai ci amana ba, to dan haka ya tashi ya wurjanja bana ba ku labari ba. Faqama, sai ya miƙe, summa raka'a, ya ruku'u, fakabbara, ya kabbara, summa rafa'a ra'sahu faqama hunayatan, ya dago kanshi daga ruku'u ya natsu, summa sajada, ya sujuda, summa rafa'a ra'sahu hunayatan, ya dago kanshi ya natsu, fasalla salata amr bin salima sheikhina hadha, sai ya salla irin ta amr bin salima malamin nan namu. Qala ayyubu, ayyubu yace kana yaran, wannan malami na musahabi amr bin salima ya kasance yana yin wani abu a cikin salla, lam arahum yaf'alunahu, ban ga sauran malaman Basra suna yi ba. Menene? Kana yaqudu fi salifati war rabi'a, ya kasance a raka'a ta uku da raka'a ta hudu sai ya zauna yayi jilfatul israha, sauran malaman garin kan banga suna yi ba. To wannan yana da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ne sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. To sauran malamai fa sun kawo dalilin da yasa ba su yin jilfatul israha, duk dalilan da suke kawowa waɗannan namu sai ka ji dalilai ne aqab udhrun aqbahu min dhanbin, kamar kai laifi ka sha giya sai a ce me yasa ka sha giya, sai ka ce ni wallahi sha'awa ta bani. To wannan hanzarin da ka kawo ya ma fi laifin da kai muni, ya kamata a kwashe ka da mali tukuna saboda wannan hanzarin da ka kawo. Ma'ana menene yasa ainihin ba ku yin jilfatul istiraha? Sai wani ce to ko da dai mun yarda, amma mu muna ganin cewa da sauran lokaci ku da kuka iya fasa matsala aqida, matsala mafi hadari da girma a musulunci ita ce a dubi wani a ce wani kafiri ne. To in aka iya fadin wannan babu sauran karatu mai wahala, kuma duk karatu zai fadu, duk karatun duniya in aka iya cewa wani kafiri ne aka yi kabbara, to wallahi duk wani karatu kuma mai sauki ne. sai a ce a wani lokaci bai ba lokaci bai to yaushe kuma lokaci zai yi ko ita ma dubzatul israa za ku ce ne ai mun yi ta gwamnati za ta zo ta ce mun yi aiki da wani constitution idan wannan ma kuna tsoron gwamnatin ne akai kuma ku gyara mana ku gani kuna bin sallah irin ta annabi kuna yin ibada da sauransu na annabi gwamnatin da kanta sai ta ji tsoron ku da izinin Allah Allah ya shiryar da mu to wuri na hudu shine shafi na 200 daidai Imam al-Bukhari babi ne ya kulla su kutun da nan akan jilfatul israha yace babu manistawa qa'idan fi witrin min salatihi thumma nahaba babin dake bayani akan wanda ya zauna ya daidaitu ya natsu a raka'a ta daya da raka'a ta uku a sallar shi sa'annan ya tashi wannan mutum ya dace da sunna shine ake nufi da fi witrin min salatihi ba wai sallar witri ba wai sai ce ai a sallar witri ma aka ce jilfatul israha to sai kace to mun ji a sallar witri eh me yasa ba ku yi sai kenan sannan sallar witrin da kuke ku ba raka'a daya ba ce raka'a daya ka gaya min inda jilfatul israha za ta fita to dan haka dama Allah yace wa la ta'rifan lahum fi lahnil qawli wajen tuntun harshe kawai zaka gane mubtadi qala hadathana muhammad ibn sabbah qala akhbarana husayn qala akhbarana khalid ibn hadha'u an abi qilabah qala akhbarana malik ibn al-huwairith al-laysi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli abu qilabah yace malik ibn huwairith dan qabilan lays ya ba mu labarin cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah fa idza kana fi witrin min salatihi idan manzon Allah ya zama amara daga cikin ainihin sallar shi raka'a ta daya ko ta uku lam yanhab ba zai miƙe ba hatta ya sauya qa'idan sai ya dawo ya zauna ya daidaito ainihin a zaune to kaga wannan yayin da ya zama za ka yi ainihin sallar witri mai raka'a uku a hade ko mai raka'a biyar ko bakwai ko tara ko 11 a hade to duk inda ka zo raka'a ta daya sai ka zauna raka'a ta biyu ba za ka zauna ba daga sujuda ta biyu sai ka miƙe raka'a ta uku sai ka zauna jilfatul israha ta hudu ba za ka zauna ba ta biyar sai ka zauna in ya zama kana son sai ka je raka'a ƙarshe za ka yi tahiyya kai salati sannan ka yi sallama an samu wannan nau'i na witri za ka iya sallar witri raka'a daya ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara ko raka'a 11 gaba ɗaya sannan ka yi sallama a ƙarshe mun fahimci wannan to in za ka yi haka din raka'ar da take mara ce to ba za ka yi ba raka'ar da take ba mara ba ce wato kamar 2 ko 4 ko 8 ko 10 ba za ka yi ba amma 1 3 5 7 9 11 duk za ka yi kamar da ainihin aka samu ana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarshen gaskiya lokaci ya kure saboda haka mun ga dacewar mu saurara anan da izinin Allah sai kuma karatu na gaban an zo za a ci gaba duk a kawo bayanai akan haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.